This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi yanzu ma. Grace Alheri Abdu ke karanto labaran. Daban da matan mutanen ƙasar Syria sun kaurace wa matsugunansu da ke Aleppo jiya Juma'a, suka nufi Turkiya kafin Rasha ta ƙara kaiman har-haren jiragen sama kan ƙungiyar 'yan tawaye da ke gabashin ƙasar Syria waɗanda ke yunkurin hanɓara gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Wata ƙungiyar ayyukan jin ƙai, the Turkish Humanitarian Relief Foundation, ta ce kimanin 'yan gudun hijira 50,000 sun isa kan iyakar Syria da Turkiya. Koda yake Ankara ta rufe kan iyakarta kuma babu tabbacin ko za a kyale su su shiga. Cibiyar tarce tana kakkafa tantuna a Syria kusa da kan iyaka domin samar wa 'yan gudun hijiran matsugunan wucin gadi. Turkiya dai ta riga ta karbi sama da 'yan gudun hijira daga Syria miliyan 2,500 tunda aka fara yakin basasan kimanin shekaru 5 da suka shige, ta kuma ce yanzu haka dubbai suna kan hanyar su zuwa kan iyakarta. Rukunin 'yan gudun hijiran da ke ƙoƙarin ƙauracewa Syria na baya-bayan nan na aukuwa ne a daidai lokacin da dakarun gwamnati da tallafin har-haren jiragen saman Rasha suka ƙaddamar da har-hare a arewacin Syria da nufin yi wa birnin Aleppo da ake taƙaddama a kai ƙawanya. Wata gagarumar girgizar ƙasa da ta auku a birnin Tainan da ke kudancin Taiwan yau Asabar ta rusa wani katamfarin ginin ɗakunan kwana ta kuma kashe aƙalla mutane 5 da suka hada da wani jinjiri. Hukumomi sun ce da dama sun ji raunuka. Cibiyar ƙasa da safiyo ta Amurka ta ce girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta auku ne a tazarar kilomita 40 da birnin Tainan, birni mai kimanin mutane miliyan 2 inda barnar tafi yawa. Girgizar ƙasa kuma ta fara girgiza gine-ginen ne da kimanin ƙarfe 4 na asuba a agogon ƙasar. Girgizar ƙasar da aka yi yau Asabar da safe ta auku ne lokacin da mutane ke barci kuma ta yi kace-kace da gine-gine 3, yayin da ta lalata waɗansu da dama da suka hada da wuraren ibada masu ɗimbin tarihi. Gine-gine 2 da suka rushe a Tainan sun goce daga foundation ɗinsu, yayin da daɓen gine-ginen suka rufta. Mafi yawan ɓarnar dai ita ce rushewar wani ginin gidajen kwana mai hawa 17. Jami'an aikin lafiya na ƙasar Brazil sun ce sun gano wani samfarin ƙwayar cutar Zika a miyau da kuma fitsari da yake jawabi a wani taron manema labarai jiya Juma'a. Shugaban wata cibiya da ake kira Oswaldo Cruz, wato Fiocruz, Paulo Gadelha, ya ce sumba na ƙara haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar, sai dai ya ce bai kamata a hana yin sumba ba. Masu ilimin kimiyya a cibiyar binciken ƙwayoyin cututtuka ta Fiocruz sun ce suna ƙoƙarin gano ko ruwan jikin mutum zai iya yaɗa wannan cutar. Jiya Juma'a ƙasar Brazil ta shiga wani lokacin wasanni da mutane kan riƙa yi wa waɗanda ba su taɓa gani ba sumba wajen gagarumin shagulgula da akan yi kan tituna. A halin da ake ciki kuma, hukumar lafiya ta duniya tana shawartar jami'ai kada su karbi gudunmuwar jini daga waɗanda ba su jima da dawowa daga ƙasashen da aka fi samun ɓullar wannan cuta ba. Ƙwayar cutar da sauro ke yaɗawa ta fi kamari a ƙasashen kudancin Amurka, musamman Brazil, kuma tana da illar gaske musamman ga mata masu juna biyu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda ke neman jam'iyyar su ta tsaye da su takarar shugabancin Amurka sun yi ta maza a cikin sabon wani yanayin dusa ƙanƙara a jihar New Hampshire jiya Juma'a, inda suka rika kushewa juna ana saura kwanaki hudu a gudanar da zaben share fage na farko da jam'iyyun Democrat da kuma Republican za su gudanar. Sai dai binciken ra'ayoyin jama'a ya yi nuni da cewa amshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump har yanzu yana kan gaba da kyakkyawar rata, yayin da Bernie Sanders na jam'iyyar Democrat daga jihar Vermont ya yi wa abokiyar takararsa Hillary Clinton fintinkau sakamakon hana waɗansu jirage tashi da aka yi. Dusar ƙanƙarar da ta hana Trump komawa jihar New Hampshire bayan ya je wani yaƙin neman zaɓe a wata jiha. Wannan ya ba ɗaya daga cikin abokan hamayyarsa tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush, wanda ɗa ne da kuma ƙanan tsofaffin shugabannin ƙasar Amurka biyu, damar yi masa ba'a, inda ya ce mahaifiyarsa 'yar shekaru 90 wadda ta taɓa zama matar shugaban ƙasa Barbara Bush tana waje tana taya shi yaƙin neman zaɓe duk da rashin kyan yanayin. Bush dai ya zauna da mahaifiyarsa a wata hira da tashar talabijin ta CBS da ake kira This Morning ta yi, inda ya riƙa sukan lamirin Trump domin irin kalamansa da kuma yadda ya riƙa yi wa ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wata muhawara baƙar magana. Gwamnan jihar Ohio John Kasich da ke neman ƙara ɗagowa ya shaida wani mai kaɗa ƙuri'a cewa zai sake maimaita nasarori da ya samu a matsayinsa na gwamna da kuma nasarorin da ya samu lokacin yana ɗan majalisa a Washington. Gwamnan jihar New Jersey Chris Christie, wanda shi kuma ya shafa watanni yana yaƙin neman zaɓe a jihar ta New Hampshire, ya shaida musu kada wato masu kaɗa ƙuri'a cewa su yi taka tsantsan da Trump da Senator Ted Cruz na jihar Texas da kuma Mark Rubio na jihar Florida domin bisa ga cewarsa ba su je jihar neman wato ƙuri'u kamar yadda ya yi ba. Ma'aikatar ilimi ta ƙasar Ghana ta ce kimanin kashi 45 cikin 100 na malaman makarantar firamare da kuma kimanin kashi 30 cikin 100 na ɗaliban makaranta ƙasa da sakandare ba su da cikakken horo, ta kuma ce za a ɗauki mataki domin ganin an shawo kan wannan lamari.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahoto na farko zai yi magana ne akan muhimmancin tsaftar muhalli. A rahoto na biyu kuwa zai yi magana ne akan yadda hukumomi a jihar Bauchi suka raba wa 'yan gudun hijira magunguna a sansaninsu da ke garin Bauchi. Shigo rahoto na uku zai yi magana ne akan zazzabin lasa. A yayin da rahoto na hudu zai yi magana ne akan yadda aka sami ci gaba da samun nasarori wajen aiwatar da rigakafin yau da kullum a jihar Jigawa. A yayin da rahoto na biyar shi ma zai yi magana ne akan aiwatar da rigakafin cutar polio kashi na farko a cikin wannan sabuwar shekara ta 2016.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Ya rike ta
kara jaddada mahimmancin tsaftar muhalli wajen samar da al'umma mai koshin lafiya. Daga birnin Kanon Dabo ga wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu dauke da cikakken rahoto.
Sarkin tsaftar Kano kuma kaddashin daraktan lafiya a hukumar lafiya matakin farko na jihar Kano wanda kuma shine sarkin tsaftar Kano Alhaji Jafaru Gwarzo ne ya furta hakan a yayin da yake tsokaci akan alakar tsaftar muhalli da kiwon lafiya. Alhaji Jafaru Gwarzo ya ce daukar matakan tsaftar muhalli zai kawo saukin kudaden da gwamnati ke kashewa sanadiyar cututtukan da ake iya kamuwa da su sanadiyar rashin tsaftar muhalli.
Za a samu lafiya dama duk abu da ake gudu shine cututtuka da suke yaduwa shekara da shekaru. Yau tun kafin a haife mu muke jin ana labarin kwalara ga tana, muke da magana kenda, muke da tsofin ciwo irin tarin fuka, muke da sankarau har yanzu basu bamu ba. Saboda haka duk abin da ake kokari shine a yi maganin waɗannan abubuwa domin a samu lafiya, a rage mace-mace, sannan a rage gwamnati kashe kuɗi da daukan nauyin mutane in an samu annoba. Kamar misali yanzu ana maganar lasafi ba dinnan, me ya kawo ta, me ka bera, duk inda bera yake zaka cewa gurin kazanta ce, to laifi ne ka bar gidanka da kazanta. Duk inda aka ce yau ga sauro, to daman unguwar ba tsafta gidanka ka bashi gabin nan. Malaria na tsohon ciwo ne shi ma, saboda haka duk ana ta kokari ga an rage gwamnati wannan halalu, ana kashe kuɗi makudai wajen su yau magani na yaki da wannan cutukan nan. To idan an dare an duba garin suna aikin su, to so ake a rage wa ɗannan kashe kuɗin kuma a rage mutane wa halhalu. A yanzu an umarce su duba garin nan suna ci gaba da duba kasuwanni, tashoshin mota ana tsara kasuwa yadda ya kamata, ana tsara tashoshin mota. Sannan ga irin ta'alalin da masu kamfanin fata suke mana a Kano, suna sarrafa fata, suna sako ruwa barkatai, yana damu mutane. Yanzu kata wajen dan maliki dinnan, wajen sharar dinnan, wajen chalawa, duk ga sannan mutane suna cikin akuba, suna cikin wahala. To a yanzu tilas, yanzu mun sa ido a kai, kuma dole masana'antun nan mata kai cewar a daina sako ruwan cikin magudanar ruwa, to za a daina. Domin dama a doka tsafta ba a yadda wani ruwa da gwalo ko ruwan wanke-wanke a gidanka ya shigo cikin hanyar magudanar ruwa ba, a dokar kenan. An yi hanyar ruwa magudanar ruwa saboda me? Saboda ainihin ruwan sama ya sako ya tafiyarsa, ba ya tsaya ba ko a sako shi, babu.
To ya magidanta za su yi in ruwansu ba zai shigo magudanar ruwan titi ba?
Ya ake a Turai, ya ake ina ka ci gaba, ka taɓa ganin ruwa ya fito waje? Ai abin da ake, ya ake a GRA yanzu, ai abin da aka ce shine a yi sokawai a cikin gida na ba haya da na wanke-wanke, kada wani ruwa ya fito, komai kankantarsa ya fito waje, wannan doka ce. So a yanzu din nan kuma gashi an ƙara ƙarfafa ma yanzu gwamnatin jihar Kano ta yanzu ƙarƙashin Dr. Abdullahi Ganduje ya ƙirƙiro da abin da ba a taɓa ba a yanzu. An yi ɓangare a ake cewa department a hukumar lafiya matakin farko cewar duk irin wannan shigantakar da ake yi a hora su. Kun ga mun samu ci gaba, an dala duba gari yanzu, sannan an yi department musamman ɓangare ne na wannan kula da wannan abubuwa.
Alhaji Jafaru Gwarzo ya kara da cewa wannan matakai da gwamnatin jihar Kano ta dauka na farfado da martabar ma'aikatan duba gari zai haifar da raguwar barkewar cututtuka da ada kan fama da su lokaci-lokaci. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto. Daga jihar Bauchi kuwa, hukumomi ne suka kai dauki ga al'umma da ke gudun hijira a sansanoninsu domin samar musu waraka daga cututtuka daban-daban. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto akan yadda rabon magungunan ya gudana.
Gwamnatin jihar Bauchi ta fara raba wa 'yan gudun hijira magunguna don kare lafiyarsu. Da yake bayani yadda za a raba magungunan, Dr. Ahmad Fanti, wanda ya wakilci ciyaman na hukumar inganta lafiya a matakin farko, Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa.
Yau muna raba magani ne wanda za mu kaiwa wanda 'yan uwanmu wanda wannan abu ya same su suka zo Bauchi, wanda ake kira internally displaced persons, IDPs kenan a Turanci. 'Yan gudun hijira yawa da Hausa. So ana kai musu magunguna ne kamar yadda shi mai girma gwamna ya ba da directive, tabbatar da cewa duk wani bukatunsu na magunguna da sauransu an ba su. Domin wannan Primary Care Development Agency an sai wannan magunguna, kuma yanzu haka za a kai musu, kuma dama akwai ma'aikatan lafiya da aka je a wajen saboda bukatunsu. So suna nan suna kula da su, kuma in abu ya tashi za a kai musu magani. To yawanci irin waɗannan abubuwan da ya fi damun mutane saboda akwai gajiya, akwai abin da ake kira stress. Akwai magungunan malaria, yawanci malaria yana damun su, akwai na su gudawa, akwai na su tari da sauransu, akwai kuma na maganin ciwon ciki, duk yana cikin magungunan da aka sassiya za a kai musu. Eh, ba ma lasafi ba, duk wani ciwo da ka sani, zan fara daga vaccination, immunization, wanda akwai abin da ake kira vaccine preventable diseases. An tura jami'an mu sun je sun ba su rigakafi, wanda kuma yana maganin cututtuka kamar su bakon daure da sauransu da haka. Sannan banda shi din kuma akwai abin da muke kira health education. Ma jami'an mu da suke wajen suna tabbatarwa da suna ilmantar da su kan bukatun a yi tsafta, a wanke hannu, a wanke jiki, a wanke environment, a kula kuma da duk abin da za a ci. So ta nan insha Allah za a kula ga ba ma lasafi ba duk wani ciwo da za a iya kare kai an kare kai insha Allah. Eh, to ba wannan ne lokaci na farko da muka fara kai musu magunguna ba, amma a wannan karan mun sai magunguna na rabin miliyan guda, saboda duk lokacin da maganin ya kare koda cikin sati guda ne insha Allah za a sake sayar da kai musu. To amma dai mun sake duba yanda yawanin cututtukan suke da yawan magungunan mun kuma kara mun za a kai musu yanzu insha Allah.
Dr. Ahmad Fanti kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Biyo bayan bullar cutar zazzabin lasa, cutar da ta halaka mutane da dama a wasu daga cikin jihohin Najeriya, gwamnati na ci gaba da fadakar da al'umma akan yanda cutar take. Mustapha Nasiru Batsari, wakilin mu dake jihar Neja, na dauke da cikakken rahoto.
A wata ziyara aiki da ya kawo a nan jihar Neja, ministan lafiyar Najeriya Mr. Isaac Adewale ya tabbatar da cewa jihar Neja na kan gaba a yawan waɗanda cutar ta harba ya zuwa yanzu.
There were 35 suspected cases in Niger State and 16 deaths. It's the largest in the country.
Yace akwai mutane 35 da ake zaton sun harbu da cutar a nan jihar Neja, kuma 16 daga cikin su sun mutu. Saboda haka ita ce mafi yawa a Najeriya. Tawagar ministan dai ta ziyarci ƙauyen Fukane dake karamar hukumar Sarkin Fawa, inda aka samu bullar cutar. Dr. Ado Muhammad, babban director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar Najeriya, yayi ƙarin haske akan ziyarar tasu.
To mun zo ne na fari dai mu zo mu ga hakimin garin Halida Kiski, mu ga hakimin, kuma mu zo mu ga asibitin da kuma mu ga yalan watan inda gida da kamu da cutar. To yanzu daga shi muna gida da kamu da cutar. To muna so dun mu ga yanda za mu kauda cutar gaba daga kasar, kuma mu tabbatar cewa wannan annoba ba ta sake dawowa ba. To kuma kafin a yi wannan dole ya kamata a san duk abin da ya faru don a ga yanda za mu hana faruwar wannan mugun cutar.
To kowane mataki gwamnatin Najeriya ke dauka game da takaita yaduwar cutar, ga abinda Dr. Ado Muhammad ke cewa.
Yanzu dai akwai abubuwa biyu. Daya akwai watan a cikin abin da ya kamata yi a ƙauyuka da kuma community. Na biyu kuma akwai abin da ya kamata a yi a asibitoci. Na fari community, muna son mu yarda da kan wada da kan mutane cewa watan kone-konen daji wanda ke sa kasancewa cutar nan ta bera take akan same ta. Bera da kuma ya kamu da cutar, in ya shigo gida ko in ya yi tsari ko kuma ban gida, sai ga cewa abin in aka ci abincin ko kuma mutum ya zo ya sa hannu ya sa abin a baki, sai ga ya kamu.
Jami'an kiwon lafiyar dai na baiwa jama'ar shawarar kaddamar da kisan beraye a duk inda suke, domin yana cikin rigakafin kamuwa da cutar ta lasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, rahotanni na nuni da cewa rigakafin yau da kullum na ƙara samun nasara a jihar Jigawa, inji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi.
A yanzu dai a kullum ta Allah ana samun ci gaba bisa ga yadda iyaye mata suke tururuwar miƙa yaransu zuwa ga asibitoci domin gudanar musu da alluran rigakafin yau da kullum a jihar Jigawa, kamar dai yadda jami'a a sashen bada rigakafin yau da kullum na babban asibitin da ke birnin Dutse, Halima Ilyasu Surku, ta yi mana ƙarin bayani.
Gaskiya muna samun ci gaba sosai, saboda a rana za ki iya samun mutum 100 ko kusan 100 ko sama da 100 a rana ɗaya wanda suka zo don aiwa ƴaƴansu alluran rigakafi. Kuma gaskiya kullum abin ƙaruwa yake. Kullum mu dai a nan asibitin General Hospital hospital na Dutse gaskiya muna samun ci gaba sosai defaulters din mu ba su da yawa su ma idan aka bi su ana samu akwai dalili wasu zaki tadda dan ne ba shi da lafiya wasu kuma za su kitar da uwar ce ba ta da lafiya amma ba wai dan suna kin allurar rakafin ba
wani lokacin zaki ga ana samun matsalar yara idan an yi musu wannan allurar rakafin yau da kullum yaran su suna samun zazzabi takan kai ga har cewar iyayen sai su ki dawowa ayi wa yaran su allura
ni to ba zan ce ba ma samu ba amma gaskiya da sauki saboda dama matsalar da take sawa ake samun irin wannan matsala ne daga wurin mu ma'aikatan lafiya da ba ma tsayawa mu ba wa marasa lafiyan mu kyakkyawan health talk bayani akan mun aikin da muke yi akan allurar da za a yi ya kamata a ba wa iyayen yara health talk su san cewa eh ga allurar da za a ba su kuma ga abin da take iya sawa dan ba lallai bane wannan zafin jiki da ake yi ba dole bane ba lallai bane wasu suna zafin jiki wasu kuma zaki ga an musu sun koma lafiya lau sun ware suna harkar su to idan har kin ba su kyakkyawan bayani akan allurar in mace ta riga da mun ta san cewa danta zai iya yin zazzabi saboda haka dan ta ga danta yayi zazzabi ba wani sabon abu bane a wurin ta dama an riga an mata cikakken bayani akai
wannan allura shin da safe ne ya kamata ayi wannan allura ko kuma sai bayan rana ta ya kamata ayi wa yaro
eh to gaskiya a kaida kamata yayi ayi ta da safe saboda idan rana ta daga in Allah ka wannan zazzabi kuma zafin rana zai iya sa jikin ya ƙara daukan zafi fiye da in a ce iya allurar ce ta sa zafin jikin shi yasa aka fi so da dan sanyin safiya haka kafin rana ta yi ayi ma yara allura a maida su gida adana su
kenan bai kamata uwa a ce ta kawo yaron ta an yi mishi allurar rigakafi sannan kuma ta kama yawon biye-biyen zuwa unguwa ba
gaskiya dama kamata yayi in za ta yi wani uzurin ta mata yi kafin ta kawo yaron ta da safe in kuma ya zama na cewa ranar da za a yi masa wannan allura kawai ta kashe duk wani yawace-yawacen da za ta yi duk wata ziyarce-ziyarce da za ta yi ta hakura da shi ta zo ta yi masa allurar sa ta koma gida
malama Salma Ilyasu Surku kenan jami'a a ɗakin bada allurar rigakafi ga yara kanana a babban asibitin da ke birnin Dutse Halimatu Abdullahi sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
shi ma wakilin mu Shu'aibu Mani dake maradin jamhuriyar Niger ya ruwaito mana cewa an sami gudanar da allurar rigakafin cutar shan inna karo na farko a cikin wannan sabuwar shekara ta 2016
wannan karo ita wannan shashawa ta rigakafin cutar shan inna ga kananan yara ta bambanta da saura sabilin tasha hijohi masu mukabtaka da tarihin Najeriya da haka malam Idris Abdu malamin waye kai a hukumar kare lafiya ta jiha ya kawo mana karin haske akai
kasar mu ta Niger ta dauke wannan zagaye da za a yi wanda ya shafi jaha bakwai cikin jaha takwas na kasar mu ta Niger anan wajen mu kuma wato jahar Maradi dukkan gundumomin mu banda gunduma da Kwaro da gunduma Meyayi
ko me yasa
saboda kamar shekara uku zuwa shekara hudu da nan kasar mu ta Niger ba mu samu kana wannan cuta ta sha'inna to amma wannan bai hana azanki ba dan saboda rigakafi tunda kasashe makwatan mu har yanzu suna dan samu ka guda na wannan cuta to shi yasa aka ce wannan za a yi shi bisa kan iyakoki makwabciyar kasa ta Nigeria shi yasa ko ka gani duka gundumomin da aka dauka wanda ke da iyaka da wannan da kasar Nigeria da Kwaro da Meyi ba su da iyaka da Nigeria shi yasa ba su cikin wannan tsari
zuciya shi ya bada gari ku likitoci kananan yara nawa ne za su amfana da wannan shoshowa ta rigakafin cutar sha'ina
a wannan zagaye kira 800 da 4 da 201 su ne za a yi ma wannan rigakafi na cutar sha'inna
me ka bambanci haka saboda kwanakin baya kuna yanzu muga kun sa miliyan 1 da wani abu na kanana yara
zagaye ne wanda za a yi na bisa kan iyaka duka gundumomin da namu na jahar Maradi wanda ke iyaka da Nigeria
matakin da gwamnati yanzu a kunjoyi masu da su ne da likitoci suka dauka na nasaba da yin katanga da polio sabilin kusan shekaru 3 Niger ta yi adabo da cutar polio sai faman kira ga uwaye na su bada haɗin kai tunda dai akwai isasshen magani ga hannu inji Malam Abdu Idrisa
kusan sati an kawo dukkan magani wanda za a yi ma wannan yara da dukkan abubuwan dai da aka san ana sa a cikin wannan tsari din kira ne wanda a kullum ma ana yi shi dai an ce magidanci makiyayi ne duk abinda ya san zai zama alheri ga iyalin shi yana daidai kenan ya neme shi ya kawo iyalin nasu samu. Kuna tunani nan da shekaru da yawa likitoci sun yaki da cuta wannan ta ado. Allah ya sa an ci nasara a cikin dukkan duniya ma babu ita. Sannan aka dauki kuma wannan cuta ta kurkunu. Kurkunu ma duka yanzu a dai kasar mu ta Niger mun ci nasara yanzu babu ita. Haka zalika wannan cuta ta shan inna muka dauki niyyar ita ma mu kare iyalin mu da ita. To kenan kira da muke yi ma uwayen yara shine wannan magani da ake yi kyauta ne ake yin shi. Kenan koda uwaye za su fita yana da kyau su bar yaran su lokacin da likitoci za su biya saboda gida-gida ne za su zanki shiga gari-gari za su zanki nuha. In suka zo su iske yaran nan dan yaran nan su samu wannan rigakafi. Ayi shi yau ayi shi gobe bai da illa.
Malam Idris Abdi kenan. Mu shan waye kai Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Shu'aibu Mani daga Jamhuriyar Niger. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka.
Ma sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau. Amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Dubin da bata mutanen kasar Siriya sun kaurace matsugunan su dake Aleppo jiya Juma'a suka nufi Turkiyya kafin Rasha ta ƙara kaiman har-haren jiragen sama kan kungiyoyin ƴan tawaye dake gabashin kasar dake yunkurin hanbare gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Wata kungiyar ayyukan jin kai ta ce kimanin 'yan gudun hijira 50,000 sun isa kan iyakar Siriya da Turkiyya kuma da yake Ankara ta rufe kan iyakokinta babu tabbacin ko za a kyale su su shiga. Cibiyar ta ce tana kakkafa tantuna a Siriya kusa da kan iyaka domin samar wa 'yan gudun hijiran matsugunai na wucin gadi. Jami'an aikin lafiya na ƙasar Brazil sun ce sun gano wani samfurin ƙwayar cutar Zika a miyo da kuma fitsari. Da yake jawabi a wani taron manema labarai jiya Juma'a, shugaban wata cibiya da ake kira Fiacruz ya ce sumba na ƙara haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar, sai dai ya ce bai kamata a hana yin sumba ba. Masu ilimin kimiyya a cibiyar binciken cututtukan sun ce suna ƙoƙarin gano ko ruwan jikin mutum zai iya sa a yaɗa wannan cuta. Waɗanda ke neman jam'iyyarsu ta tsaida su takarar shugaban ƙasar Amurka sun yi ta maza a cikin sabon wani yanayin dusar ƙanƙara a jihar New Hampshire jiya Juma'a, inda suka riƙa kushewa juna. Ana saura kwanaki huɗu a gudanar da zaben share fage na farko da jam'iyyun Democrat da kuma Republican za su gudanar a nan Amurka.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.